أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. سامكمكم ما سيأك أن ألا دمان زنسا أن كلا سهكنا أما دوك أن إتباع أن أنا كما وانا أكي كما محارب shine mai shishigi akan wani da abin irin nau'in shishigin nan da ake ce ma fashi, ma yan fashi ne ake ce ma muharibu, kuma fashi ko a ina aka yi wanda ya aikata muharibin. Waɗansu ba'adin mazahib sun tafi akan cewa muharib shine wanda ya tsare hanya, wanda ya tsare hanya da makami, to shine muharib, kuma bayan wanda ya yi a gari. Amma a wajen mutum muharib duk ɗaya ne, a gari yayi ko a hanya ko a daji, duk muharib ne. In muharib yana iya a gidan mutane a cikin gari, ya je gidan mutum da daddare nuna gwada masa makami, ya karɓi kaya ko ya tsoratar da shi ko ya kisa ko wannan, duk muharib. Haka kuma wanda zai tsara hanya ana tafiya shi ma da makami, duk muharib. Saboda haka muharib ya haɗa da wanda ya a gari da wanda ya a kan hanya, duk ɗaya ne. Da qadi'u tariq, da wanda ya aikata wannan aiki a gari, duk sunansu muharibu. To sakamakon muharibai su ne yan fashi. Fashi ba ana yi a gari ba, fashi da shi ne a gwada makami ko a tsoratar ko a yi sata ko a yi kisa. To idan aka nema hukunci ya zo da cewa ma, to sakamakonsu wato hukuman da za a yi musu a nan duniya a matsayin horo daga wajen Allah shi ne su zo ne, amma an haɗa da mufsiduna fil ard, waya sa'una fil ard fasada, kuma suke aikata fasadi a ƙasa da ɗaukan makamai kenan, da kawo barazana ga zaman lafiya, da firgita mutane, da abin nan tamarrudi da ulwani akan da shekar da jini ne, duk wa'annan fasad fil ard ne. Fasad fil ard yana da ana iya fassara shi da duk abin da za a ce mashi barna a ƙasa. Wannan nau'in barna ya shiga daga cikin barna a ƙasa, akwai kamar wa'anda suke tsafe-tsafe din nan, suke yanka mutane, suna a fannin tsafin su ko su ci nama da duk da tsafin su ko ba a kowane iri. Mufsiduna fil ard, ko ba lura, mufsiduna fil ard su ne wanda suke kawo fasadi a ƙasa, ƙasa ta rugurguje ta lalace zama sanadiyar halakan mutane da yawa. Haka manya-manyan barayi da biro su ma mufsiduna fil ard ne. Wanda mutum zai saci billions ya zama kuɗin mahadda zai sanadiyansa ma ya zama mutane da yawa sun halaka ko sun galabai, kamar ainihin ya cinye kudin magani a asibiti ko ya cinye kudin kwangila na hanyar mota, duk a bar ramuka a yi ta ɗari ana mutuwa. Wannan mufsidul ard ne wani, duk abinda zai sami zama sanadiyar mutane su marmace fasadul ard ne. Na ya ce wa tamaru da ala hukumin adal, da yin ma hukumcin adalci ta waye, hukumcin adalci wa ilaqatid dima, da shekar da jinai, wa nahbil amwal, da satan dukiyar mutane, wa hatikil a'rad, da keta mutuncin mutane. Yawa haka zalika, kuma idan mutane kamar a ce sun yi gang suna zuwa suna tama mata taɗe, to za su zama musulmin fil ard, ko suna cinna magidaje wuta, kuma musulmin fil ard ila gairi zalika, da sauransu da sauransu. Fasadi fil ard yana da yawan gaske, maabuta sani suka ce wannan ya zama fasadi fil ard, ko a lura ba. Kamar misali, akwai hukuncin masu saida kwayoyi da wiwi, wanda ya zama sanadiyar lalacewar hankulan samari su ta shaye-shaye, wanda suke yaɗa wannan fasadin, lallai mufsiduna fil ard. Ko a ruwa amma ma'abuta sune suke wannan ko nau'in fasadi wanda za a ce laifi ne wannan saboda akwai hukuncin sa kamar mutun ya sha giya ba za a ce mashi mufsid bil arba ko ba lo ya aikata haramun ba mufsid bil arba ne amma lalle idan zai raba kwayoyi wanda za a sha a rasa hankali mufsid bil arba ba wai muna tunda mun turo kusa mutun ya aikata haramun sai a ce mashi mufsid bil arba akwai fasadi bil arba shine bar lalata kasa abinda zai zama sanadiyar al'umma ta lalace lalata tarbiyyar samari da yan mata da lalata da kai ga sanadiyar abin galabai ta mutane ko taulaucewar su ko kuma mutuwar su duk hanyoyin da za a yi wannan ya zama fasadi bil arba to sakamakon masu yan bashi da makami da mufsiduna fil ard an yuqattalu a karkashe su aw yusallabu ko a tsikire su aw tuqadda aydihim arjuluhum min khilafin ko a yanyanke hannuwansu da kafafunsu bisa sabawa wato an yanke hannun dama a yanke kafan hagu aw yunfaw min al ard ko a kore su daga kasa to wannan an yazo da aw malamai da sun nuna cewa wannan bisa tartibi ne na laifuffuka ɗin nau'in laifi saboda an yi kattalo a karkashe su ana cewa in sun yi kisa wanda ya kisa sai a kashe shi wanda ya gwada makami ya kuma yi kisa to za a kashe shi ko ba lura ba wanda ya gwada makami ya yi kisa shi ne za a yi masa haka to wanda ya gwada makami ya tsoratar ya yi kisa fa ya firgitar ya yi kisa to shi ne shi kuma sai a tsere shi wanda kuma ya gwada makami bai kisa ba amma ya yi sata ya tsoratar ya yi sata ya gwada makami ya kwace kaya to shine aka ce to din da wanda ya sata ana yanke masa hannu ne shi ko ya tsoratar a hada hada kafa kaga ya tsoratar ya kuma ya sata ko ku ayun faur min al arku a kore shi da kasa ya tsoratar kenan kawai bai kisa ba bai sata ba ya gwada makami mutane sun firgita amma kuma shi kenan sai aka tafke shi bai kashe kowa ba bai kuma saci kayan kowa ba to wannan sai a kore shi yana gwada makami kenan ya firgita mutane kaga wato daban-daban-daban ke ko kuma wasu na cewa imam muhayyar ne sahibin zaman ke muhayyar ne akan wanne ne ya ga ya dace da wannan mutum saboda laifin da ya in ya yi fashi din ne ya kore shi ne ko kuma ya yi masa ɗaya daga cikin wa'in to amma da yawan masu fara sun da ba sun masu fasara sun da ba kan gagan in akhadha qati'u tariqil mala wa lam yaqtul فجزاؤه أن يقطع يده لنهب المال ورجله أيضا لقضاء الطريق وإخافة الناس إن لم فشي يسعى دوكيا يكرب دوكيا أما بكش خواوا توزع ينك هنن سادة سبود ساعة ده كفن سكما سبود فرجة متعني ده قوالو ربا إذن كوي ساعة ني كوي sata kawai yayi mutum ya shiga wuri hukuncin sata na nan tafi yanke hannu ne to sata ba tare da gwada makami ba ke kamar mutane na bacci sadadab sadadab ya je ya ɓalla wani abin nan kuma ya ɗauke abin ya gudu to ya yi sata kenan kawai ko walwal ba to shi ne yanke hannu amma idan ya gwada musu makami ya zama fashi in ya gwada makami ya zama fashi wannan ko ne da hukuncin sake kashe shi za a yi in ya yi kisa bai sata ba bai firgitar ba tsire shi za a yi ya firgitar ya yi kisa saboda tsirewa nau'in kisa ne mai zafi yanke hannunsa da kafansa ne ya gwada makami ya yi sata koransa za a yi ya firgitar bai saci komi ba an bayyanta aw yunfaw min al ard wa in lam yaqtul qati'u tariq wa lam ya'khudh malan fajza'uhu an nafiy ila baladin na'ib yazo a gigari mai nisa ke wa man arada ziyadatan fil bayan falyuraji ila kutubul fiqh wannan ke san karin bayani ya duba muharib akwai hukuncin muharib to ya ruba cikin littafin fiqo zai gani. Ban ce maka kowane fiqo ba, ina nufin risalar amaliya ta mujtahidi. Don wayannan bayanan ba dare ne ka gani a wayansu kowane irin ta tafiya. Risalar amaliya ta mujtahidi za ka ga hukuncin muharib shine dan fashi kenan. To mufsid fil arba, mufsid fil ard sai zama imam muhayyar ne akan me zai masa daga cikin hukumce hukumcen, sai ga wanda ya dace da shi. Akwai nau'in mufsid fil ard da akan kore shi, kamar dan daudu. Kamar dan daudu aka tara yan dawa da wai sai a ce sai a kore su kawai daga kasar. Wasu na cewa wai kora daga kasa ba zai yi ba yanzu, sai dai kurkuku shine a matsayin, zai ba haka bane, za a yi koran mutum har yanzu. Ba ana koran mutane a wasu kasashe ba, ana kora. Yanzu kamar nan aka ce ainihin za a kori yan daudu, ai akwai ma kasan da su ce a kawo musu su. Akwai wata kasa suna yin kame amma ba a kama dan daudu ai, an gan shi a tsallake shi za su ce a kawo musu. To irin wannan bai kamata mu ba su ba, sai a yi musu wani gari can a bayan gari a killace su a rika ba su abinci sai sun mutu, saboda ko kuma su tuba. Saboda in aka kore suka je inda za su yi fasadi, ai kaga lafiya ko ba haka ba ne? Duk nau'in fasad fil ard zai zama wanne ne da aka ga ra'ayi, kamar yan kwaya din nan masu sai da kwayoyi, sai a yi musu hukuncin da ya dace da su cikin, sai a zaɓe daga cikin wa'innan hukumce-hukumce. Kamar mai gonan wuyi, sai a ga me ya kamata a yi masa, wanne ne zai dace da shi, wanda yake za a yi magance, ko mai shigo da lodi-lodi na kwakwakin ko abin da ya kama da hakan, ko nau'in fasadi fil ard sai ya zama imam muhayyar ne tsakanin wa'annan. Ban ce ma ko wa'annan hukumce-hukumcen shi ne ana nufin gwamnatocin Nigeria na jiha ko na tarayya su ɗauka su yi, wannan aikin sahibul zamani alayhi salam ko mai tsayawa matsayinsa. In ka ji hukunci ba yana nufin kawai sai mutum ya ɗauka kawai shi ma kila abu ge yake, akwai wani alƙali da in aka ce wannan wiwi ne, wiwi ne don shi ma yana shan wiwi, to shi yanzu yaushe zai hukuncin wiwi? In an kawo abin nan ɗin shi da zarar an kama wiwi zai ce an kama shi da ita ya ci mu gani, kawo mu gani. To shi ke zai ce to tafi wata shida shi sai je shanyan wiwi. Ba mu ce maka dama an saukar da wannan alƙur'anin domin abin nan fajirai su ɗauka su yi hukumci da shi ba ne. Allah ta'ala ya dangane da alƙur'ani cewa mun saukar da Taura, annabawa suna hukumci da ita, da malamai da rahibai suna hukumci da ita, gwamnati suka musulunta. To in har aka saukar da Taura ya zama annabawa ne da malamai da rahibai suke hukumci da Taura, ina ga alƙur'ani? Alƙur'ani ne za a saukar da don ɗan siyasa shi kuma ya hukumci da shi? To illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim, sai wanda suka tuba kafin ku kama su, wato dama can suna wannan fasadi sai suka tuba, to sai a sarrafa musu da hukuma ba za a yi musu hukuncin ba. Fa'lamu anna Allaha ghafurur rahim, kusan Allah mai gafara ne mai jinkai. To ya tuba yake? Ya tuban ka mufsid fil ard ko muharib? Ana cewa lalle zai lamunci rai a cikin nan akwai sharhi dogo ba da lokacin da zan karanto muku, na yadda a lokacin da Imam Ali ya hukumce-hukumce dangane da suwane da wane da ya akai musu hukunci ana karɓan tuban mutum. Amma ana cewa idan ya yi sata shi dole ya lamunce, haka kuma in ya kisan kai su ma'abota jini za su iya neman jini. Kamar misali a ce mutum dacin ɗan fashi ne ya zo ce ya tuba, sannan kuma ya ce shi ne ma ya kashe wani fashin nan da aka gidan Alhaji wani su suka je su kai shi ne ma da kansa ya ɗan bara ma wani harsa shi, amma yanzu ya tuba. To yanzu za a bi shi su magadan wannan wani ɗin za su nemi bashin jini a wurinsa,
ko ba lura ba kuma suna iya cewa isasi suke so ko ya tuba ko ba lura ba ko ya tuba suna iya cewa isasi suke so za a kashe shi to sai ba da ransa ya tuban kenan in kuma sun yadda ya ba da diya to shike sannan kuma duk abin da ya sata ya mayar an fahimta ai ba tuba shine kawai ce to gashi da baya kashe mutane kun san akwai lokacin da aka yi wannan a Najeriya nan wani shirme naga wannan abin ya ban mamaki kware da gaske wanda aka ce wannan jami'o'in Najeriya ana kungiyoyin tsafi to shikenan sai wayan suka dinga kyocina daban-daban ma ana yin kyocin a bayyane ne ma sai mutum ya zo da bindiga ya daga ya ce da bindigan nan ni ban san adadin mutanen da zan kashe da wannan bindiga ba amma gashi na daina kiza sai a ce hallelujah hallelujah waya tuba in ce a haka ake tuba duk wanda ya kashe sai ya biya sai magadan in ba su yafi sai ba da kansa a kashe rai ya wuce rai ne shi da ya kashe mutum in da gaske ne ya tuba sai ya ce to yanzu a yanke mishi hukunci shi kuma duk satin da ya biya tuba ke amma an taba mutum ce ya taba yayi laifi ya ce ai ko gashi ya tuba akwai wani kisa da ko da yake wannan ababin amana ne amma za ta dace in na bar ita nan wannan ya faru ne lokacin Imamu Ja'far as-Sadiq wani mutum ya ce ma wanda daga cikin sahabbai Imamu Ja'far ana ce masa Ali Abi Hamza ba Abi Hamza Subali ba wannan Ali bin Abi Hamza sunansa sai shi in zaka shiga wajen Imamu Ja'far ina son in bi ka da suka je sai ya gaishe shi ya ce masa ni na kasance ma'aikaci ne na tattara kuɗi na ma Banu Umayya aiki kuma na yi dukiya mai yawa ta wannan hanyar to amma yanzu na yi da damun abin da na aikata shine na zo gare ka ko akwai hanya akwai tuba sai ya ce masa da ba don Banu Umayya sun samu mutane irinka waɗanda suke musu aiki suke tattara musu dukiyoyi suke kare su ba da ba su kwaci haƙƙinmu ba mu ahlul bait don ikon nasu ne sai ce ya abin rasulullah na san na ci haƙƙinku ni abin da nake so in ji yanzu akwai tuba ya ce ya akwai amma duk dukiyar da ka samu daga waɗanda ka karɓa sai ka maida musu dukiyarsu sai ya ce in ne haka nan za ka lamunce mini aljanna ya ce eh to sai mutumin ya fita to sai aka ce shi Ali Abi Hamza bayan waɗansu kwanaki sai ya je gidan mutum sai ya ƙwanƙwasa ƙofa ya masa sallama sai mutumin ya ansa ya ce wa alaikum salam ya ce wa ne ya ce buɗe ƙofa ni ne Ali Abi Hamza sai ya ce ai ba zai yiwu in buɗe maka ƙofa ba ya ce saboda me ce yadda ka gani yadda nake nan a cikin nan ba za ka iya gani na ba tsirara nake saboda duk abin da mana mallaka ba na wani bane kuma dunna sai dun ya ce Imam Ja ya ce masa wanda zaka iya kasance zaka iya maida mace haƙƙinsa ka maida mace wanda baka iya ba kuma kai sadaka ya ce to yanzu zaka yi da nake nan bani da riga yau kwana bakwai ina sallah tsirara kuma yau kwana bakwai ba banci ba ban sha ba sai Abi Hamza ya ce a ci wannan mutum bawan Allah sai ya tafi wajen ƴan uwa ya gaya musu ga halin da wannan mutum fa yake ciki suka ɗan tattaro mai dinari biyar mai goma aka tattara gudunmuwa sai ya je kasuwa suka sai abinci da tufafi sannan suka je ƙwanƙwasa ƙofa suka ji shiru to suka tunkuɗa ƙofa sai suka samu mutumin a kwance wannan suka rufe shi da tufafin da suka zo da to sai suka ga ya ɗan buɗe ido ya ce Abi Hamza sahibinku ya cika mini alƙawarin da ya mini aljanna gashi nan ina ganin ta sai ya cika ƙarshen magana da yake nan sai ya mutu kwanan shi bakwai bai ci abinci ba bai ci ba bai sha ba saboda yana ganin duk abin da zai kai bakinsa na haram to sannan sai suka dawo sai ya je na kokarin su ga suka yi mishi jana'iza da sauran sannan ya je ga ma Imam Ja'far kafin ya ga masa sai ya ce ya Abi Hamza mutuminka na cika masa alƙawarin da na yi masa sai ce maganar da ya mana kenan na ƙarshe kafin ya cika to waɗannan su ne allazina tabu wa aslahu illa allazina tabu wa aslahu innan faman taba min ba'di dhulmihi wa aslaha fa inna allaha yatubu alayhi inna allaha ghafurur rahim. Can gaba ga bayan an kawo butun sada, saboda haka tuba ba shine kawai ka ci dukiyar al'umma ka daga kanu ko ka je umra ka dibi kudin sata ka biya mu mutane aje umra Allah to a yafi mana dai wannan dai kuma dudde kayan to ba tuba kenan ba mai dama kowa haƙinsa ko ko zama tsirara kai ka tuba kenan ka ci dukiyar mutane ka ci ka tuba haka ake tuba. To wanda suka tuba shine waɗanda suka maida haƙi, ba yanzu aka ce ka tuba haƙin hannunka ko ba lura ba, ba zai yi ya zama mutum ya ce ya kashe mutane yanzu ya ce ya tuba ya zama shi kenan ba, sai ya ce shi ya kashe wani. Su kuma iyalan wannan su ga abin da za su gani su ce to mu wani kai ne kashe za mu kashe kai kawai, sai ya ce to shi kenan to ya tuba kenan ya tuba kenan. Ko kuma su kudi gusatan da aka su suka ya maida abin da ya sa. Allahu ma sai in wanda ba zai iya yiwuwa ba mana mai rawa din dukiyar da zai iya mai rawa mai wanda ba ya ga sahibinta ya maida masa, wanda ba zai iya ba ya sadaka da ita Allah ya kai mishi rada, wanda ba zai iya ba to sai in ya faskara ne kuma yana iya roƙon Allah cewa wasu na iya mai rawa su ban iya ba, amma ba ya zauna akan dukiyar al'umma da jinenin su ya ce ya tuba ba, wannan ba tuba bane. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. يا أكون ركبة إيماني كجزء وران الله كنمي أن أنتوا إذا قريش كنمي هو سحنيا كنا وسيلة ولا تكيكو قريش تحنيا أين إيماني لشي دا بوتا مسا دين أيوكا كاوا دا وجه ممونا شيني إبتغاء الوسيلة أي كيمي كيو دا وجه ممونا شيني وسيلة يزوى قال ko ba lura ba nan yace fi tarkil ma'ati wa tusulu ilayhi bil ikhlas wal amal salih. Ina fadin wannan ne don wasu an ce wasila din nan kawai sai su ce maka ai abinda zaka yi zaka zauna ka dace wa astaghfirullah wa la ilaha illallah kai zikiri, to aiki mai kyau ne ban ce maka kar kai zikiri ba, amma ba zaka zauna akan duke mutane da jinenin su ka ce ka tuba ba. An fahimta kama hanyar Allah ana barin sako ne ana aikin kirki ne shine hanyar Allah ita ce dariƙa aikin kirki da barin mummuna. Ba mai mai aikata mummuna aiki yana ta zikiri yana izgili da Allah ne, izgili yake da Allah. Ko kai ne wani yana koda maka mari yana cewa na tuba ka yafe mai yana ya sake mana ka sake na tuba kawai kai na tuba in ka samu wani zaka mangare shi ka san cewa izgili yake ko ya taka ka ce sorry sorry sai ya saki zai dube ka sake taka ce sorry ai ka san izgili kenan ko shine itiga'ul wasila zuwa ga Allah shine kai imani ka kyautata imanin ka kai ikhlasi kai kyakkyawan aiki ka daina mummuna shine mummuna nan ko har daga mutane da satan dukiyar su da murde dukiyar su da sauran su da cutar da su ta kowane hali. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun, kuma ku yaƙi ku jihadi a tafarkin Allah ko za ku yi nasara, shine hanyar samun nasara. Innal ladina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min adhabi yawmil qiyamati ma tuqbala minhum. Dun ku sani fa wanda suka kafirce da duk abin da ke ƙasa dun nasu ne, dukiyar duk duniyar nan nasu ne, wa mithluhu ma'ahu ma'adaninkin sa ka tare da shi domin su fanshi kansu daga azabar ranar alkiyama da shi wannan dukiya, to ba za a karba musu ba. Kaga anan da kadan sai ka sami fansa. Kun ga wannan mutumin da nake ba da labarin sa ya sadaukar da yawa har ya gummace da ya sha ruwa ya ci abinci alhali ya san ba da dukiyar sa bane gare ya zauna da yunwa, kuma su da zai sa sutura wanda ya san ya same ta ne ba da dukiyar halas ba gare ya tsaya tsirara, don a haka nan ya zo cewa da tufa mai najasa da yin sallar tsirara wanne ya fi, sai aka ce tufa mai najasa da tufa mai najasa da na alharini fa aka ce gara alharini, to da tufan kwace da sallar tsirara fa gara sallar tsirara, don shi in kai sallar da tufan kwace ba a karɓi sallar ba.
ko da nasara saboda haka shi sai gummace ya sallata tsara ya zauna baki baki ya saukar da komai da ya mallaka kun mai kuɗi ne to wannan wanda abin da ya bayar inda ya mutu bai tuba ba to in duk duniya kayansa ne ba zai kwaci kansa daga ranar azaban Allah kun ga ko anan ya iya kwatan kansa duk abin ya mutu an masa albishir da aljanna ya maganta to saboda ku ji tsoron Allah ku ne ku kwaci kanku tun anan domin a can ba kwatan kai walahu azabun alim suna da azaba mai radadi yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikhariji minha suna son su fita wuta ba kuma zai ba su ba masu fita bane ba zai ba da yiwu ba ka san idan ana azabta mutum a nan duniya girin duniya yana tunanin ko ta ne fita daga wannan azaba ko ya mutu ya huta to lahira ko gidan wuta ba haka bane ba zai fita ba kuma ba zai mutu ba walahum azabun muqim suna da azaba zaunanne ba fita ba za su fita wuta ba kun ba za su mutu ballanta na su huta wasariqu wasariqatu faqdahu aydihuma jazaan bima kasaba nakala min Allah barawo da barawniya ku yanki hannuwansu sakamako na abin da suka aikata hukuma daga wajen Allah shi kuma barawo da wanda ya sata shi wannan akwai shi ma fiqhu kamar da yake bayyana fiqhu ne yake bayyana sata dun yana da shuruɗa da yawa sata a luga sunan shine ka dauki kayan wani barabana ka amma wanda yake wajibta yanki hannu sai ya cika shuruɗa masu yawan gaske ko ba lura ba in mahallinsa shine littafin kifikin ko da zan danyi bayani ma ina da karancin lokaci ana cewa satan da sata a luga shine ka dauki kayan da ba naka amma wanne ke wajibta yanki hannu an sharɗanta masa sharuɗa da yawan gaske na farko akwai sharuɗi na farko akwai nisabi ya kai wani miqdari wanda ake kace shine nisabin fata wanda in bai kai haka nan ba ba za a yanka ba sannan kuma za a lura da yanayin da ya sai kai sata din ko tilasta saka ta za kai saboda bukata sannan kuma za a yi la'akari da kuma dole satan nan an yi a hirzi ne dole an keta hirzi wato dole idan kama a ɗaki ne an falla kofa ko a katanga ne an haura ko a aljihu ne an yanke ko ta wani abu daidai dole ya zama an keta hirzi sannan kuma har walayau an fitar da shi a asirce inda mutum zai balle kofar gidan mutane ya shiga ana kallon shi ya dauko ya fito kowa yana ganin sa to ba su ba wannan ba sata yayi ba wani abu daban yayi ko ba lura ba sai in ya fitar da shi a koyi ko da ko ya balla a sace ne amma sai zo ya fitar da shi a bayyane to shi kuma wani hukunci ne da ba muna ce muku ba komai in ya haka nan ba amma ba zai wajabta ya yanke hannu ba saboda a bayyane ya yi haka zalika kuma dole ya zama bai da haƙƙi a cikin abu inda akwai haƙƙinsa a ciki to idan abin da ya sata bai kai haƙƙinsa ba shike ko ya yi daidai haƙƙinsa shike in ya haura in abin ya kai nisabi na ya kai nisabi na sata to za a yanke masa har wala yau kuma ƙa'idodi ne daga sunan daban-daban wa'inda za a zai mahallin su na cikin littafin fiqhu ko wa lura ba za ka ga cewa ga an ce sai an sharuɗa sai ya cika wa'innan sharuɗan gaba ɗaya sannan yake wajabta gutsuran hannu to sannan kuma yanke hannun nan ba ko da ke hannu ya zo akwai magana mai tsawo dangane da ina ake yankewa a imamiya tabbas ana yanke wai abduna wasu da suka ji an ce ana yanke hannu suka ce to hannu dai duk gaba daya tun daga kafa din suka ce to tun daga nan za a share wasu suka ce a to daga dai gwiwa wasu suka ce a daga gaba to amma wanda ya inganta a wajen mu yatsu hudu ake cire yatsun kuma banda fasir wannan tafi in aka haɗa aka da a zai zama akwai gundunnin yatsu hudu din da kuma tafin hannunsa saboda Allah ta'ala ya wajabta masa yin alwala ya ce shafi kai da kafa ba ko zai share masa hannun da yake wannan shafan da shi ko wa lura ba Allah ba zai ce maka kai ya zo ya ce kuma ya hana ka saboda haka zai zama yana da gundumin yatsu hudu da tafin yatsu din sannan kuma har wala a fi fikihun ka duba zaka ga cewa to in ya sake sata fa wasu ka ce to ainihin hukunci daban-daban wasu a cewa za a tsare shi
a kurkuku in ya sake sata a kurkuku kuma sai a kashe shi ja in ya sata na biyu za a yi datsaya tsinsa na hagun na kafa na kafan hagu in ya sake yi ko suka ce shikenan sai a tsare shi in ya sake yi sai a kashe shi wannan dai shi ma an ka duba tafsir din shi na cikin bidiyo amma hankali ba zai dauka za a ta gutsure gutsure ba ko ba lura ba to wallahu azizun hakim fa man taba min ba'da zulmi shine maganar da nayi dazu har na kawo aya kafin mu wanda ya tuba bayan yayi zalunci yayi sata a da yanzu ya ce aka kama shi ya ce to shikenan ya tuba asala ya gyara aikin sa fa inna allaha yatubu alayhi allah zai karbi tuban sa an fahimta inna allaha ghafurur rahim allah mai gafara ne mai jin kai alam ta alam anna allaha lahu mulku samawati wal ardi yu'adhibu man yasha'u wa yaghfiru liman yasha'u kasance allah mulkin samai da kasa duk nasa bane ba shi ba mabukacin komai bane ballan tana ci a shi ba zai yafe ba yana gafarta ma wanda ya gada ma wallahu ala kulli shay'in qadir allah mai iko ne kan komai wanda aka kama shi ya sace akuya tana ne to ainihin sai gutsuran hannu to in ya tuba sai ya dawo masa ya ce ko da tuntuni ya sata sai ce ni ne ni na nista ciwon na akuya na da ba ganta ba ni na nista ta sai shi kawo ce to yanzu kudin ta kam gaskiya kudin shanu bakwai zaka biya sai shi kawo kudin shanu bakwai shi biya kuma sannan shi roki Allah shi ya bi mu to kaga ainihin ya fita kenan sai a ba magadan wanda aka sata musu akuyan su tun shekarun baya ko ba lura ba in ba ka ba ainihin ana bin shi satin akuya ko da ya yi isa gifari ko ya tura mutane sun je masa umra ko kuma shi ya je to shi ne tuba ɗin kamar yadda muka ba da bayanin wannan bawan Allah da ya tuba shi ne tuba sahihi ba ka ɗibi kayan mutane ka zauna a kai ka ce Allah na tuba ba ba haka ake tuba ba to insha Allah za mu dakata nan yau 22 ga watan Ramadan kuma wannan bindanin da ke gabanmu yanzu shi ne daren 23 kuma daren da aka fi karfafa ainihin ayyuka kenan da ƙara ƙaimi a ruwayoyin ma'abuta sani zana cikin layalul qadar saboda haka daidai ne da za a raya da ibadodi sallolin na raka'a 100 har satankar a sakaci da kuma mata yassara da karatun addu'o'i da jawhi da kuma neman Allah ta'ala ya kaddara mutum alkhairin shekara da kyashin sharorin shekara duk dai alkhairi ka nema kuma ka nemi tsare daga kowane sharri insha Allah sannan kuma har wala kai a cike da daren gobe ma gashi ya zo daren juma'a na kuma daren juma'a na karshe kenan a Ramadan tunda koda ma Ramadan ya cika 30 in ya cika 30 ne za a yi sallah ranar juma'a ko dai zama ran alhamis ne 30 ga wata to kaga wato wannan ya zama juma'an karshe dama juma'a dare ne mai daraja a wajen mu ballantana kuma yanzu ya zo kuma shine na karshe a watan Ramadan kuma gashi da sabanin kidaye kidaye wasu daren nan zamu shiga shine na 21 a wurin su wasu na 22 wasu mu kuma an daren 23 saboda ka dai wato kenan duk dara ne zaka ta kokari ne kararaya wallahi alam nan dai ba mu shakkan cewa an ga wata ne saboda kuma muna ganin lai wannan daren mu a wurin 23 ne to amma ganin cewa bayan Allah da yawa za su raya daren gobe da ma na jibi to kar a yi baka kai ma ana jimlan masu rayawan kai ma duk daidai a raraya da kai daidai gwargwado amma a fi ba da kaimi musamman a daren nan mai zuwa da ma na gobe insha Allah da fatan Allah ya karshe mu kuma kar a manta addu'a kan azzaluman nan da suka nuna cewa za su iya imana don suna da iko muna fata Allah ta'ala ya girgiza su ya musu kamu ya maishe su misali ya roƙi Allah ta'ala ce Allahumma masir bihim wa ij'alhum izatan li ghayrihim Allahumma zalzil aqdamahum wa tarbihum wa ahsahum wa faz'ahum wa qad'a asbabahum wa qad'a dabirahum wa azim azabahum wa furuj junuduhum mukhtalif kalimatuhum wal qurba fi qulubihim musamman barawa ku yan nan sai a roki Allah ma ce matir bihi wa ja'alhu idatan li ghayri Allahumma qufu ahza adiz muqtadir wa arina fihi qudratuka ya rabbi wa qirr dhalika uyunana Allah ta'ala ya tabbatar mana alkhairi insha Allah
ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusarruna fil kufri min alladhina qalu amanna bi aqwamihim wa lam yuqulubuhum ya kai wai wannan manzo kada masu gaggawa ya zuwa kafirci masu kutsa cikin kafirci kenan da tsauri na waɗanda suke cewa mun imani da bakunansu zukatansu ko ba su yi imani ba da waɗanda suka yahudanci kada wannan ya bakanta maka la ya zunka kada wannan wato kutsawan kutsa cikin kafirci na waɗanda suka ce mun yi imani da bakunansu alhali ba su imani ba imani a zukatansu na yana cewa da ni abinda ya sa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bakin ciki so yana imana bakin cikin yadda ake saba wa Allah to yana ba shi ba yana bakin ciki akan an yi masa bane yawa yana bakin ciki ne akan yanzu a ce mutum ya ce ya imani da Allah da mutumin da yake yana har ya imani da Allah ya imani da annabi munafiki kenan da kuma wanda yake shi ba yahude ne shi ma ya yarda da Allah ya yarda da littafin da Allah ya sauka ma Musa alaihi salam amma kuma shi zaka ga yana tabuwa wanda zahirin abin da ya nuna babu imani misal una fil kufur shine kullukullun yadda za a tabbatar da cewa addinin nan bai kafu ba jama'a ba su gane ba su bi ba kuma wai abin da kai ce wani wai da shi ake shi ma wai mumini ne ko ba lura ba to wannan ya nuna kenan akwai munafikai kenan a lokacin annabi ya zama wasu maganganun mutane su kanta tai da zaran ka ce wannan sun yi ka sai a ce a tabbau an masu an wanke su fes an ce masu sahabbai to su ne wa'annan daga cikinsu akwai wa'annan saboda ka suna suka tara akwai munafukai inda duk wanda ya ga annabi ya imani da ke imani da shi ne sahabi to akwai munafukai a ciki tabbas kaga wa'annan wa'anda su suna su yafi banta kai ci tunda su sun ce sun imani da annabi suna zaune tare da shi amma suna ta zagon ƙasa su ma na Yahudawa daban takaici tun da su za a ga ai suna da littafi kuma ya yi bayani su ne aula da nan da nan su ce ya yi haka tun da suna da littafin da ya gazgata wannan manzo sun tabbatar shi ne su ma sai suna ta faɗa da addini to su kuma ga kuma mushrikan larabawa can waɗanda su kuma tun burgoma sun ce ba su yarda da Allah ba gunki ne ubangiji to nan su ma ya fi sauƙi ko ba lura a cikin ukun nan wanne ne babban kafiri cikin uku din nan munafiki ko ba yahude ko mushrikin balarab wanne ne Allah ta'ala ya ce fi darakil asfali minan nas munafiki na sai kafircin sai fa kowane daga shi sai yahudu sannan sai mushriki shine na ƙarshen gabirci shi duk mushriki bai ƙarin imani ba kuma tana aiwa ya yi da jahilci tun da za aka je ana rusa gumaka to ai irin tsofaffi tun ba mata tsofaffi ba ai kuka suka dunga yi a bangalar ubangiji ana sara hubar ana sai kuka yanzu hubar ne ake sara suna ce ai musifa za ta sauko ai ba zai kyale ba ubangiji kusan da guda a bangale shi to sai kuma aka ga shiru ba wani masifan da ya samu sannan daga bawa suka gano cewa ashe ma dai ba dai ma ubangijin ba to ka san abin ya kanta an daɗe tun ana sun san yara aka suka girma da abinsu kuma iyayensu ma aka suka fara musu to ta yi wani ba mu saboda shi dai ya kan fahimtarsa kenan ana nan sai gano kamar yadda aka ce kuma a nan Madina ainihin wasu jikokin wani mutum ana ce masa jamo wanda ainihin shi yana nan a boton gunkinsa suka yi ta kokarin su nuna masa ya gane gunki ba ubangiji ba ne sai suna shafa masa bayan gida in ya zo zai masa bauta sai ya je yana wari sai ya duba sai ga an shafa masa bayan gida ne sai ya zo ya wanke ya shafa ya sa turare mai tsada ce wannan ba karamin azzalumi ba ne ubangiji za a shafa mashi wannan al'amari haka to sai su zo saki shafawa to rannan dai da ya wanke din sai ya rataya ma gunkin takobi yace daga yanzu in suka zo za su gaba maka bangi ka sare musu to sai ya zo bai ga ubangijin ba bai ga takobin ha ce me faru ne ya dudduba gida ya koma bayan gida can ya zagaya bayan ta bayan gidansa akwai wata tsohuwar rijiya ta zama juji ana zuba tarkace sai ya ga gunkinsa da mushen kare an ɗaura su tare an wurga har yau ɗansu baitocin waƙa ya ce gaskiya da kai ubangiji ne ba ya za a ka zauna a walakanci tare da mushen kare to daga nan kuma dai to kaga shi wannan ƴan gaskiyansu shi ya ɗauka ubangiji yake bauta mu da ya fahimci ba ubangiji ba ne sai ya musulunta to ba gari shi ba da yahudu da yahudun da shi ya san annabi ne amma ba zai ba bane shi ya sani sarai ya san wannan annabi ne kuma ya san gaskiya ne abin da ya zo da shi daga wajen Allah amma yana jin wasu don me Allah ya aiko mutumin da ba ba yahudi ba to zai kudin kudin ya ga cewa abin bai yi ba to shi kuma gara shi da wanda ya zo ya ce ma annabi ya yi imani da shi ya zauna yana zagon ƙasa yana kokarin ya ga yadda zai lalata addinin ta cikin gida ana tunanin ya za a yi ne yadda za a yi ma da za su bi ta cikin gida su kashe annabi din to duk a huta irinsu ne kuma daga baya suka riƙe mulki su mulkin duniya kawai dame su wasu bi annabi ne sun sa man da zai kafa mulki in ya kafa mulki su samu in kuma ba zai kafa mulki ba to su koma inda mulki yake in wajen mushrikai ne su koma can in wajen yahudu ne su koma can mulki kawai suke ne inda wacce jam'iyya za ta ba su gwamnati ko da za a murɗa zaɓe ne to a nan suke ba ina gaskiya take ba to shi kuma manzo Allah yana takaicin ba abin da suke masa ba shi ganin cewa Allah ya aiko da saƙo suna saɓa ma Allah kuma yana jin tausayinsu da abin da zai same shi sai Allah ta ake cewa la ya zonka ka wannan kare bakanta maka ko ya shige cikin irin wannan da dama alqur'ani la laka baka unna saka ala atharin in lam yu'minu bi hadha alhadith asaba ne cewa maza Allah saboda takaicin musu imani bai yana tabbatin shi yana son su tsira ne shi su tsira daga azaba yana ga abin da suke kai zai kai su ga halaka sai an cewa ka ta halaka kanka akan bakin cikin musu imani wannan ma ya cewa to Allah ta aiki kamar lallashin sa yake wa kenan karka bukanta karka bukin ciki kyale su ma'ana su wa'annan mutane su ne aka sifata su da wannan sifa sama'una lil kadhbi sama'una lil qawmin akharina lam ya'tuk su masu jin ƙarya su yahudawa ke masu jin ƙarya ne wato suna mahaban da duk kire in an kirkiro ƙarya su ce to yayi daidai in ko gaskiya ce a masu kuma sauraron waɗansu mutanen da ba su zo wajen ka ba wato ya kai wannan manzo kenan wato kenan su yahudawa malaman yahudawa ba su zuwa wajen annabi amma su munafikai sukan zaga su je wajensu a yi taro a asirce sai su munafikai su abin nan su malaman yahudu din su rika faɗin cewa lallai shi wannan mutum shi ne wannan annabin da aka faɗa to amma in muka yi saki ƙarshen al'amarin kulalle zai yi ƙarshen yahudanci kenan yanzu yanzu ba'a yi ba'a yi ba'a shirya ka bani a ce ka bani a ce ka bani sai a shirya har da munafukai za a je a tattauna sama'una da ƙaumin akhari ne lamai a tuk su wa'ancan akhari ne ɗin ba su zo wajen annabi ba amma akwai 'yan rahoto wanda su zauna da sunan sun yi imani da annabi su ji abin da duk ya ce sai su koma su mai faru yau a ce ai yanci ai wata aya ta sauka ba mai ta ce sai a faɗa su ce yahudi ce sai ya ɗauko a tora to sai an yi daga cikin mutumin nan in ba kama zai nasara to sai a ce shi da tuya ba a yi to a ce ka bayan a kukulla su wa'annan ƙaumin akhari na da mai a tuka su wa'ancan malaman yahudi kenan su ba su zo wajen ka ba suna can amma munafukai suna zuwa can wajen su a yi mutum يحرر كلمة من بعد مواضعه سنة جريك تزنشي باين محل سواته باين دي كبا إنوانا أي أنشاء فقراء بايا تيوائنهم جايد كلمة تكيسيس جريك تات
سيني سكجوان نسيس شوزو جريك كي أتورا أنشي كبا
سيسو مربون أتورا وتدن كرعا تبتد تيوى ونشيني ونع النبينا يقولون إن أوديتم هذا فخذوه وإن لم تؤته فاحذر سنة سوما لمن يهود كنان الذين لم يأتوك سنة بعد فتوى سنة شواتو إن يأتي كذاتو بكسكين الشيء عملي أما إدم بي إدم كو بي تي كذان نمبتو قرمدش كركو كربا مع النبي نبا wato kenan in sun ga in ya ilma inda munafikan sun yi sun ga maza su shufu yahuda su anan za su wannan annabi ne daga su bai zuwa ya kullo da wannan a ce to ai annaba suna kaba ko kuma in ya ce kaza to daga su annabi ne shi in ko bai haka to in kuma wani abin in suka faɗa wanda yake daidai ne aka zo aka ce ai ko yayi sai su ce mutum nan gaskiya zai fitar da mutane duk sai annabi ne in ba an yi jiri ba sosai to sai a murguda a taura din a ce baya taura ta ce sai mutun yayi kaza yake zuwa ne ko abin da ya kamata haka wa man yuridillahu fitnatuhu falan tamliku lahu min Allah shay'a wanda duk Allah yayi nufin fitnan sa jaraba shi kenan yayi ne ya jaraba shi ya zama kun ba zai shi jarabawa ba ya fitnu kenan ainihin fitna da jarabawa duk ɗaya ne duk test imtihani ainin da fitna da imtihan duk ɗaya ne ainin daga fatana da imtihan duk asalin kalman guda ne ana amfani da wuta ne a tsamo abu mai kyau daga zinari sai an narka zinari ake fidda maras kyau din a fidda mai kyau to hanyar yin wannan shine imtihan to don haka ne akan batun cewa ainin abdul imtihan Allahu qalbahu lil iman wato wanda Allah ta'ala ya jarba zuciyar mutum ya fidda imani daga ciki tsuntsan imani din kenan ya samu shi daga zuciyarsa bayan an jarba shi to kuma fitina har wallahi tana iya zama bai zama ba ci jarabawa ba to wanda Allah ya nufin fitinar sa nan ma'ana ya fitinu bai ci jarabawan ba ke wanda ya nufin ya gwada shi kuma ya zama ba zai ci jarabawa wannan ba to kai kun ba za ka yi mallaka masa komai ba duk bayanin da za ka yi sai dai ya fito na dai to kuma lallai lazim ne a jaraba ka kam jarabawa dole sai dai kuma wanda dai kuma zai fito na ma'ana ba zai ci jarabawa ba za a gwada shi amma ba zai ci gwaji ba kamar za a gwada shi da kwaɗayi ya kwaɗaice to ba kai dai za ka yi da shi tunda shi makwadaici ne ana yin mashi jaraba da kwadayi me ka gani dama zai kwadaitu yawa kuma lazim ne a jaraba ka da kwadayi din wani kuma wanda yake an san baya son wahala indai da wahala ba da shi ba to aka kawo gwaji da wahala ya mai zai ci zai wahalu kenan wanda Allah ya nufin jarabta shi ya zama bai ci jarabawa ma'ana ya azabta shi ke yi mashi azaba yi mashi sakamakon rashin cin jarabawa nan ya ce azaba yake nufi wa man yuridillahu fitnatahu ay azaba li'annahu min ma'anil fitna kama fil qamus wato yana da jarabawa dama wahala ne da ake samu mutum ya ci to shi ke to ma'ana wanda zai fitna anan ya zama ya faɗi jarabawa ya zama sakamakon haka nan ya faɗa wa kowa na faɗuwan jarabawa to ba ka dai za ka yi shi duniyan nan ba za ka yi shi da shi ba ula'ika alladhina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum irin wa'annan su ne wanda Allah bai nufin tsarkake zukatansu ba lakum fid dunya khizyun gare su akwai kunyata a duniya wa lakum fil akhirati adhabun adhim kuma a lahira kuma akwai babban azaba gare su cikin wannan mun sha bayanin cikin wannan abubuwa kan cewa in ka ji an ce Allah ya yi kaza to Allah ya dora ka'idodinsa ne bisa tsari na hikima da adalci da ɗabi'a ba ana nufin cewa dama ga wani yana son ya shirya
amma Allah baya son ya shiryar da shi ba babu ba abin da yake nayi baki ko ba lura ba ballantana kace to wayannan dama cin abin da ake nufi shine su dama ba a rubuta musu shirya ba za su bace saboda ko sun zo su shirya ba za su shirya mu saboda azaba za su shiga Allah ya riga rubuta su dan mutu ne ba abin da yake nufi baki saboda Allah ta'ala shine mahaliccin dokokin da ya mutum ya fusa mashi ya sa akan cewa zai gwada shi ko ya ci jarabawa ko kare ci to amma a ransa baya so kamar shi ya sa a rai Allah dole shi idan sai addini ya dace da sanansa sannan zai bi in bai dace da abin da ransa yake so ba zai yi ba to wannan ya kai iya da shi akwai wani bayani da za ka yi masa to shi ne abin nufi wato kenan an ce Allah ya rinki zukatansu in ka koma shirin sai ka ga cewa ma'anansa shi ne aikin ayyukansu ba dama tun asali dama Allah ya yi musu zuciyan birkitacce ba kuma yadda suke cewa wa qalu qulubuna ghulf Allah ta'ala ce bal qama Allahu 'alayha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalil to kaga ghulf da suka ce suna nufin ai dama an mana zuciya arfin ba ma gane ko kai bayani ba ba mu gane sai Allah ta'ala ce a'a bal Allahu 'alayha bi kufrihim ba taba alaiha taban ba ba bisa halitta ba dama tun bisa halitta da dabi'a dama haka Allah ya yi baka gurfu da suka ce suna nufin dama a bai kici a kai musu zuciya to sai Allah ta ce a ya yunke zukatan ne saboda kafircin ku kaga me yasa zuciyar ta rufe bi kufrihim yawa kafircin su saboda haka wanda ainihin wannan me yasa aka yi maganar wannan cewa idan aka ce ainihin ulaika allazina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum to tun farko me yasa aka zarge su kaga ayyukansu ne ai ko yawa mene suke yi sama'una likadhibi sama'una liqaumin akhirin lam yakufu yuharrifuna kalima min ba'di mawadihi duk wannan ba mayagun ayyuka bane to wayannan mayagun ayyukan ne yasa zuciyarsu Allah ba zai karfi ba Allah ba zai daka zuciyarsu yawa saboda ka aikin su ne ayyukan su ne su suka yi makansu ko ba lura ba sai da suka yi musu sai Allah da suka yi makansu sai Allah ya musu sakamakon abin da suka yi wannan walaika allazina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum dinnan sakamakon mummunan aikin su to kadan ma kenan nan za su ga kunyata a rayuwar duniya domin addinin nan da ba su sanya tabbata zai tabbata daukaka nan da suke nema ba su daukaka ba za su kaskanta kuma kadan kenan so wannan ko tabbas duk an ga wannan tarihi ya nuna sun ga kaskanci a duniyar nan sun duba kutun-kutun da bai yahudawa ba sai ba a madina cewa su ga bayan addinin suna ta kokarin cewa kada addinin ya fita madina ya tsaya kuma su ki masa tun ba kai ko ina ba kila ma in za suna iyawa ma sai su ce to ai shi Allah ne kawai tashi je turo balarabe sai su kila ma su fito da wani sabon annabi zo da yahudi ce to ga wanda aka ce zai zo to Allah bai yadda ba sai zaman an kunyata su ɗaya bayan ɗaya an kore su daga wannan mahallin a walakance kaɗan kenan duk har ya yi zuwa na rike amma mai duk ba ɗauka cewa ba yahudi zai taɓa samun ɗaukaka ko da Allah ta'ala cewa wala ta'alluna uluwan kabira nan ba yana nufin izza ne ba yana nufin girman kai ne za su yi jabberanci ne da barna kamar yadda suke yanzu da suka kafa abinda suka kira Isra'il suna ta barna wannan ba ɗaukaka ba ne duk da haka kun ba sun ba wai suna cikin zaman aminci ne da jin cewa komai ya yi daidai ba barnan kawai suke tafi hizin fil hayati dunyaki saura azabun azimun a lahira sama'una lil kadhibi akaluna lisukut duk sifofinsu ne wato ainihin masu jin ƙarairayi wato indai aka ce ƙarya ce to sai kaga ta yi daidai da su da gangan ma sai su kirkiro ƙarya su ce ma aika shi ne aika ba ne kuma akaluna da suhut masu cin suhutu
shine ana cewa su hutu shine dukiyar haram, saboda haka soto ya hada dukkanin nau'in dukiyar haram, da kwace, da murqiya, da rashawa, da sata, da kashe muraba, da kara kwangila, nunnun kashi kumbura shi akan ce inflating, ko ai yanzu ma ya wuce kumburawa, da ake kumbura kwangila. Yanzu sai kaga yar guntuwan hanya da za a yi miliyan 100, sai a ce miliyan 9,000 a kai shi, kamar hanyar kofar doka zuwa fizar, wai miliyan 9,000 ne. In ka ba brothers miliyan 50 za su yi maka hanyar da ta wuce wani, sai an kalle ta so biyu ta hanya, a ce wannan dan dashe shi hanya daga wace kasa da ta ci gaba a kai, sai a ce burazo ne zo. To irin wannan, to duk nau'in dukiyar da al'umma da ta zo maka ta hanyar haram ita ce su hutu. Ga sunan, suna da sunan nake iri, tun ba ma a Najeriya ba, suna da sunan nake kaji an wannan, an ce musu gwangwan da sauri da sauri kenan, da inyamuranci ta su ana kan bayar da wuri ne a dan maƙe shi a tun kuɗa da nan da na amika, sai su ce gwangwan da yarbanci waya-waya, da Hausa mu namijin kokari, maza-maza ka yi namijin kokari, ga sunan iri-iri. To duk dukiyar haramun sunansa ke, sunansa su hutu. To su maciya su hutu ne, ga shi sun sa abu haramun ne su ci, to ga riba, ma an san su an sanya hudu da riba. Fa in ja'uka fa kum bainakum aw arqamhum, in sun zo wajenka kai hukunci tsakaninsu ko ka kyale su. Wato idan su Yahudawa nan suka zo wajenka ya kai wannan manzo da hukunci tsakaninsu, kana ka samu kawo kai musu hukunci, kuma ka samu kai kyale su, ba kai musu hukunci, ku ce ku je ku yi da irin naku addinin ma. Wayan su urin anhum falan yadro ka sha, in ka kyale su ba su cuce ka da komai ba, wato ba laifi ne baka kyale su din. Wato gobe kiyama Allah ba zai tambaye ka dan me ba kai musu hukunci ba, alhali sun zo da hukunci kai musu. Wayan hakamta fa kun bainahum bil qist, in ku har kai musu hukunci din ka yadda ka, wato ka da daman ka zaba kai musu hukunci, in sun kawo hukuncin su kenan, in suka kawo wajenka da hukunci, to in ka so kai musu, in kuma ka so ka kyale su, in ka kyale su ba kai laifi ba, amma in za ka yi musu hukuncin, to da adalci za ka yi. Menene adalci a nan? Shari'ar da Allah ya saukar, wannan shari'ar da Allah ya saukar da ita, ita ce adalci, da shari'ar musulunci, da ba da addininsu ba, ba da addininsu ba. Wannan kuma daga nan aka sami cewa lalle ana yin ma Yahudu da Nasara hukunci da shari'ar musulunci, ko kuma a kyale su. Idan suka kawo maka hukunci suka ce to, kamar rabon gado misali, mu muna da tsarin rabon gado, muna da batun ayyar tsarin aure da duk dai hukunce-hukunce, to in suka zo da su ma suka ce a raba musu gado, to sai a raba musu yadda yake a tsarin musulunci, a ce wanda ya rasu ya bar wani, a ce ya bar mata, ya bar ya'ya, ya bar kaza, sai a ce to a tsarin musulunci matar tana da kaza, ya'yan suna da kaza, wannan in ya akwai iyaye yana da kaza, haka ba sai a raba su yadda yake a tsarin musulunci, ko kuma a ce su je can su yadda suka ga dama. Amma ban san inda mutane anan suka sami cewa wai ana iya musu hukunci da shari'a, ko suna cewa wai annabi ai yayi ma Yahuda hukunci da Taura. To idan manzo Allah ya musu hukunci da Taura, yana nufin a shari'a musulunci ya kawo hukunci, ko ba lura ba? Amma inda an share wannan hukuncin da shari'ar musulunci, ba zai musu hukunci da Taura. Kamar an zo da wasu mutane a kan sun yi zina, mace da namiji, suka amsa laifinsu a gaban manzo Allah, sai ce to ai kuna da hukunci a cikin Taura, mai Taura ta ce a ɗauko Taura a karanta, sai suka zo da Taura ɗin. To sai wani bai hude malaminsu, sai ya sa ya tsansa, sai ya rufe daidai inda aka ce mazanaci da mizaniyaciya a jefe su sai karanta wani abu daban. To sai Abdullahi bin Salam ya tunkuɗa hannunsa sai ga ayan a jefe su ya fito. To sai aka jefe su. To wannan abin da duk aka fahimta shi ne wannan shi ne hukunci a shari'a, duk da aya ba ta sauka a Alkur'ani ta ce a yi rajamu ba ko ba zoro ba, tunda sunna ta yi hukunci da shi, to shi ne shari'ar musulunci. To amma wasu daga nan abin maimakon su ɗauki shari'a sai suka ɗauki ra'ayinsu a nan wurin, suka ce wannan ya nuna kenan ana iya musu hukunci da littafinsu. To lallai ba za ka yi musu hukunci da littafinsu ba, in ma ka yi musu hukunci da shari'ar musulunci ko ka kyale su. Da wata wannan da wannan hujjan ne har anan sanannen abu ne cewa a hotunan alƙalai akan sami wai wani wai sarkin anna yana zaune, sai an kawo kes sai alƙalai ce to sarkin anna ya ake a wajenku, ya ce mace ba ta gado, ce to jinji mata ba su gado ni ni sai an bani gado nan, sarkin anna ba ta yi to jinji ba a yi. Shi kenan sai a tashi wai sai suna cewa wai ayyanci ana masu hukunci da addininsu, ko kuma ma sai zama su ba ma da addinin ahlul kitabi suke yi ba, a da na maguzawa sai zama kotun alƙali akwai ba maguji, in an zo da kesu wai sai to har ma yanzu dummacin zarafi da raini da kuma ainihin zilla da musulmi suka ɗauka har sun yi kotuna wai na al'adar gargajiya. Kuma a nan garin ma akwai wai kotu wai kotu wai customer record, customer in shegiya wata tsaya ce custom ko dai kai shari'a musulunci ko ba ruwanka da shari'a, wani abu wai customer kuma don rashin kunya wani a wani har wani custom yana da rubutaccen tsari ne ko shi ahlul kitabi su suna da littafi ne a yi rubutacce, to shi custom yana da kan gado ne a rigido kawai, ko in ka bude window ma gidan da kake gani al'adan su daban kai na gidan ku daban, sanan bangaren in ka bude sanan wannan su ma nasu daban, yaushe za a ce za a yi wani kotun al'ada rubutacciya ce tana da wani al'ada da take canza yanzu a yayin aure ba kullum wanda ake yi shekara goma da suka wuce yanzu a ce ai yanzu ba a yi wannan yayi, sai ce to ce da ba ana ba da kwalin siga yanzu a aure, ce da kenan yanzu me za a ci da kwalin siga a yanzu kaza kuma ake bayarwa, to ka gani to yaushe za a yi al'ada har za ta zama shari'a, shari'a ko saukakkiya daga sama, lalacewa da irin al'umma su ba lallai kotuna suna irin wannan sai su nuna suna kafa hujja da cewa ana yi masa hukunci da shari'a, lallai ba za ka musu hukunci da shari'a su ba ruwanka don suna da al'adansu ko ma suna da littafinsu, wannan don ana magana dangane da littafin, amma ba ma daidai ne ka kwatanta a taura da al'adan gargajiya ba, saboda a taura littafin Allah ne wanda ya saukar mu Musa, ko da yake a lokacin sun kakkara ayoyi a ciki sun kakkara nasu sun cicira wanda ba su so, amma ko har lokacin annabi akwai ayoyi sosai wanda ba a cire wanda yanzu babu su, yanzu kam duk babu su, canza wanda ya daga lokacin annabi zuwa yanzu ya canza sosai, tunda yanzu abin da ake faɗin akwai a cikin at-taura a lokacin annabi yanzu babu su, saboda za su ga cewa in an rubu wannan za a ƙarshe za a zama musulmi duk sun cice, wannan ana magana da annabi ne amma kuma al'ummarsa haka nan kabarik, idan har yanzu zancen kenan in ahlul kitabi suka zo maka kana iya musu hukunci ko ka kyale su, in ka kyale su baka yi musu hukunci ba baka yi laifi ba, in sun kawo maka hukunci in ko za ka yi to bilqist za ka yi, qist shi ne shari'a musulunci nan ma kagare ai bi shari'atul islami la bima yadinu, da shari'a musulunci ba da addininsu ba. To kuma ce idan rigima ta taso tsakanin musulmi da wanda ke ba musulmi ba, kaga ba makawa dole da musulunci za a yi kenan ko? Yawwa nan kuma da aka shirya aka ce sai kaga dama a ce to wani kotu za ka kai na shari'ar musulunci ne ko za ka kai na al'ada ne, sai abokin husuma ɗinka ya zaɓi kotu